Wasu matasa biyu sun gamu da ajalin su bayan sun sanya wuta a gawayi don jin dumi saboda sanyi. Tun dai a farkon wannan wata na Janairun 2020 ne sanyin hunturu mai tsanani ya buso a cikin garin Jos da kewaye, lamarin da ya sanya jama'a neman matakan dumama jikinsu da makoncin su. To sai dai ga Saminu Idris da abokinsa Idris Tahiru, neman jin dumi ta hanyar sanya wutar gawayi a ɗakin su yayi sanadin rasa rayukansu. Yayin da na isa ɗakin da mamatan suka gamu da ajalin su a yankin gangare da ke nan cikin garin Jos, na tarar da ƙonannen katifar da suka kwanta da labule da ledan ƙasa da sauran kayayyakin da suka ƙone. Labiru Idris shine wan Saminu Idris ya kuma yi min bayanin yadda lamarin ya auku.
Irin ƙarfe 10:11 haka na dare, tun sai ya kira ni a waya, yake ce mun bude mai ƙonnan kofan gidan akan ya shige ya dauka su a cikin gida. Sai na ce matana ta tashi ta bude mai kofa. To a lokacin ta tashi ta bude mai kofa ta bashi kasko. Da safiya ta yi ban samu sallan asuba ba, to nayi alola na a cikin ɗaki, nayi sallah na a cikin ɗaki. To sai nayi yunkurin fitowa cikin tsakar gida, sai na ji kauri. Sai nayi yunkurin fitowa in bude kofan gida, saboda akwai inda muke dan canja wuta. Nayi tunanin ko wajen ne
wuta
ne. To ina zuwa daidai zauren kenan, zamu tsasa kata in bude kofan gida. Sai hankali na kai windan kofa, windan jikin ɗakin su da yake yana ta cikin gida. To sai na ja slicing windan su na bude, sai naga hayaki na fitowa. Na girgiza ina kiran sunan shi shiru, sai na balle wannan abin da karfi na ja shi ya fashi. To kofan ɗakin sai gagare ni ballewa, sai na shiga nan gidan makotana ne. Nace su taimake ni, sai suka fito muka da ki kofan sai ya bude. Sai kowai na shiga cikin ɗakin da hayakin da komai, na jawo kafan shi. To ina kamo kafan shi, naga kafan shi ya ƙone. In ga ko zai yi motsi da yi ba, na ɗauko hannun shi haka, na gane shi ya kandare haka. To sai kawai na give up a lokacin, jiki na yi sanyi.
To amma kuna zaton cewa wato gawayin da suka yi amfani da shi ne ya ƙone su?
Zahiri gawayi ne, saboda a lokacin da aka zo fito da su, shi kanin na ya yi yunkurin ya fita lokacin da hayakin gawayin ya hau kansu. To abin ya fi ƙarfinsa akan ya bude kofa. To dalilin haka ne ya fada akan kaskon gawayin. Gawayin shi ne ya ƙona abubuwan da suke cikin ɗakin, amma ba wuta ba ne ya kama ko wani abu.
Mahaifiyar Saminu Idris mai suna Habiba Hassan ta ce a daren da Saminu ya rasu, wata surukar su ma ta samu hatsarin shakar mummunan iskar gawayi, sai dai Allah ya kubutar da su.
To kuma wannan hatsarin ya same mu ba ga kan wannan kadai ba, dan a wannan dare mun samu kanmu akan mutane biyu, saboda muna da surukan mu ita ma sai wannan abin ya tashi akan su, saboda su ma sun sa gawayin, su ma again ta fadi ta samu kanta a cikin damuwar, suna tare da yarinyar mu budurwa. To abinda zamu ce dai shine zamu yi ma mutane gargadi akan cewa Allah Ubangiji ya kare ya kiyaye kowane dan adam yake rayuwa a duniya, ya hankali da maganan gawayi, tunda ya zama mana akwai annoba a ciki.
Ta kuma yi addu'ar Allah ya gafarta wa mamatan. Shi ma uban Saminu mai suna Idris Aliyu yace labarin mutuwa ta Allah ce.
In kaza mutum bai mutu ba, kwanan shi ne bai kare ba. Ni abin da nake son ga yawa na baya, duk wanda ya kunna gawayi ya bari ya cinye, ya sa masa gishiri, ya tabbatar da cewa dafinsa ya mutu. In ko mutum ya kai ɗaki ma kar ya daddanne kofa ta inda iska ba zai shiga ba. Wanda suka mutu Ubangiji Allah gafarta musu.
Na kuma garzaya gidansu Idris Dahiru wanda shi ma ya rasu a hadarin wutar gawayin. Mahaifiyarsa mai suna Hama Hassan hudu ba ta yi wa al'umma kan amfani da gawayi.
Allah Ubangiji ya ji kansu da rahama. Mu kula mu kiyaye, domin wannan gawayi dai sai dai Allah rangwata mana gawayin ba kyau. Mu daina kaiwa ɗaki.
Ga wata mai sana'ar sai da gawayi shekaru fiye da 30 mai suna Maman John ta ce waɗansu itatuwan da ake yanka ake gawayi da su suna da illa ga lafiyar al'umma.
Amma yaranmu nan da sun fara sara barkatai, ko ina an je ana da inji ana yankawa, sai ai an yanka wani itace ana kiran shi gusuka. To in wanda ya saya bai sani ba, in ka je ka sa a wuta ka bi ka kulle daki, wallahi zai ba za ku ji dadi ba. Mu ma in mun ganki anan ba ma karba.
Babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Polycarp Azut Martins yayi bayani ne kan illar da gawayi ke da shi.
Akwai wani iskan da ana kiran shi carbon monoxide, shi wannan din ba shine mutane suna zufashi da shi shiga ciki ba, shine na fita daga cikin mutane. Aka mata wanda ana kiran shi oxygen ne su samu. Amma wannan carbon monoxide din kuma domin ba iska da yana shiga cikin daki, in su mutane suna zufashi a cikin wannan carbon monoxide din zai iya kashe su. So sa gawayi a cikin dakin da an rufe window, da an rufe kofofi duka, ba kyau, yana iya kashe mutane.
Babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau kenan Dr. Polycarp Azut Martins. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.